نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na Ramadan. Har yanzu muna nan a cikin sura ta 12 cikin jerin surorin alkur'ani. A yau 11 ga watan Ramadan shekara ta 443 da hijiran manzon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wacce ta daidai da ranar 12 ga watan hudu shekara ta 2022 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Za mu tashi a kan aya ta 16, inda karatun majiya isaya a kan aya ta 15. Za mu tabi da karatu insha Allahu ta'ala har zuwa kan aya ta 20. Kamar da muka saba, kafin yin bayani a kan ayoyin mukan saurari karatun bakinsu. مالهم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء
yake cewa waja'u abahum isha'an yabkun, ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa waja'u sai ɗan uwan Yusuf annabi Yusuf alaihi salam suka zo abahum wajen baban ma'ana suka dawo daga tafiya da suka yi suka yi aika-aika ta salwantar da ɗan uwansu ta salon da suka jefa shi a rijiya to waja'u abahum sai suka dawo wa babansu isha'an daidai lokacin da dare ya fara irin lokacin sallar isha ko da suka zo ya buku sun zo sun same shi tana kukan ƙarya amma an kawo shi da ya buku yanayin yadda ake kukan gaskiya ma baka ya biki buka amma su kukansu kukan ƙarya ne tunda abin da suka gina kukan a kai ba gaskiya ba sai suka zo wajen babansu lokacin da dare ya fara suna masu yi masa kukan ƙarya ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana labarta mana cewa ƴan uwan Yusuf annabi Yusuf alaihi salam ba su tashi dawowa gida wajen babansu ba bayan sun je sun yi abin da suka yi na jefa annabi Yusuf cikin rijiya sai da suka san dare ya shiga ma'anar yin haka su yi amfani da duhun dare su fara wato ainihin rage wa kansu wani yanayi da za a iya ido huɗu da su a fahimci wani abu saboda haka shi daren su ake amfani da shi ya zama kariya da sutura da za ta rufe wani abu da za a iya tsinkaya ko a fahimta na matsalar abin da suka yi saboda haka sai suka zo babansu cikin dare wannan wani nau'i ne na dabara daga cikin dabarun da suke ƙoƙarin su yi don rufe abin da suka yi kada an kara a gane sannan bayan haka aka sanar da mu cewar sun kuma dawo a daidai wannan lokaci har wa yau bayan sun yi amfani da zuwa cikin dare sun kuma goya da yin kuka na ƙarya don hakan ya zama wata alama da za su iya gabatarwa a matsayin shaida na gaskiyar abin da za su faɗa ko suka aiwata wannan shi ne abin da ya wakana wannan aya take gaya mana saƙonsa cewa duk bayan sun yi abin da suka yi na karɓar annabi Yusuf da raba mahaifinsa da shi sun je sun yi abin da suka yi to sun dawo kuma wurin babansu suna ƙoƙarin yadda za su rufe wa babansu abin da ya faru kada ya gane Ibn al-Arabi Allah ya ji kansa da rahama a daidai gabar wannan aya yake cewa malamanmu suna cewa ita wannan aya da take magana cewar ƴan uwan annabi Yusuf sun dawo wajen annabi Yaqub mahaifinsu cikin dare sun nemi masa kukan ƙarya kan abin da suka yi na ba daidai ba to malamai masana suna cewa wannan yana nuni akan cewar kukan mutum dan ya nuni akan gaskiyar abin da zai faɗa ko ya aikata to baya zama hujja ko dalili da za a rike a matsayin hujja da za a gamsu da ita dan zai iya yiwuwa kukan ba na gaskiya ba an fahimci wannan saboda haka ba duk matsala in ta faru ba ce wanda ya yi dan ya kuka kukan zai zama hujja da dalili ta abinci cewar yana da gaskiya a ɗauki gaskiya a wani ko kuma a gamsu abin da ke gaskiya ne wannan wanda yake da ƴaƴa shi zai fi kowa salama saboda akwai mai doka irga kuka an fahimta ko shi zai yi doka kuma shi zai irga kuka saboda me ya fahimci dokan da za a rama to idan aka yi gwo za a rama su sai kwallo saboda haka ana zuwa akatar da wanda ya biyo shi ya taho rama kuma kuka ita bai fasa ba to magana ta ɗauki mataki a kan wanda ya biyo shi cewa faza lantar da shi an fahimta ko to wannan za ka yi ta ganin su a cikin yara to a manyan ma akwai wasa ke da kefa kuma ya riga ka yanzu zai yi wani abu na ba daidai ba kuma ya riga ka kai ƙara an fahimta ko to wannan ba shi ke nuna dan mutum shi ya fara kawo ƙara kuma shi ne mai gaskiya ba ko dan mutum ya yi kuka a kan matsala a ɗauka cewar kukan dalili ne da yake nuna shi ne gaskiya ne abin da yake har wa yau ba magana ƴaƴa ba duk mutumin da yake da mata suka wuce ɗaya aka tafi biyu uku hudu to zai ga har sai wani ma a ƙwaya ɗaya zai ga ita ce ba ta da gaskiya an zo an zauna ana zuba magana kan ka ce mai wannan hawa ya cika fuska sai Allah sarki ai zalunta ta yake ai wani bai da kirki ko to shine malam Ibn al-Arabi yake cewa malamai masana cikin mazhabar malikiya da bawasu sun ce wannan abin da ya faru yana nuni akan cewar kukan mutum baya nuni ko bai zama dalili ko hujja ta cewar abin da ya sa shi kukan gaskiya ce ko abin da yake yin kukan a kansa dan yana da gaskiya yau an fahimta ko to da haka in ma alƙalanci kake yi a matsayinka na malamin makaranta ko a matsayinka na uban ƴaƴa ko a matsayinka na alƙali aka zo ana mai da magana wani ya fashe da kuka to kada kai garaje dan yayi kuka ka ce eh ai wannan mai kukan lalle shi aka ci tafar kaya hujja da dalilai in zamsassu su baka damar abin da zaka gina hukuncin ka akai in ku ka wuce ka ce haka zaka to zaka yi ta hukunci na kuskure to bayan wannan sai fikihun ita wannan aya abin da take koyar da malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewar zaɓar dare dan gabatar da uzuri ba lokacin yini ba yana daga cikin wato ainihin abinda masu laifi suke amfani da shi amfani da lokacin dare don gudanar da wani abu saboda duhun da ke cikinsa wani abu ne da galibi masu laifi suna amfani da shi ko tafiya a yi laifin barayi ai da dare suke sata su mabannata galibi da dare suke bannata kama daga tsuntsaye ƙwari mutane saboda duhun da dare yake da shi na riki na ayi baka san ma waye ko baka gano abin da zaka gano daga laifin wanda ile saboda haka zaka tarar da gara cikin dare take barnar da gani bera cikin dare yafi yin barnar gani ko haka su ma barayin da muke magana sai an shan masu lokacin da bacci ya fi nauyi sukan shiga su sata ko na abin da ya kamata to haka kuma munafikai ma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama sun fi amfani da dare da haka sallar asuba take musu wahala sallar isha take musu wahala to haka wajen koye wani abu da aka an fi amfani da dare za ka tarda mutum wani ya yi kisa na kai amma ya bari sai da dare ya yi sannan zai ɗauki gawar ije-ije ba ko sai dai a waye gari a ce an ga gawa a guri kan waye kashe ba a sani saboda ɗabi'ar dare ta duhu da ba komai za ka iya gani da idan ka kashe da cewa ka gane wannan ke faruwa to su ma a nan sun yi amfani da dare don gabatar da uzurin suka iya amfani da lokacin yini tun da sauran rana saboda ɗabi'ar ido ina jin nauyi da kunyar haɗa ido da wanda ya yi wa ba daidai ba an fahimta ko su da suka yi baje dan ba idan sun zo fadar abin za su fada idan ido na ganin ido ne ba za su iya sakewa su yi bayani suna kallon idan babansu babansu na kallon idan amma inda duhu to kuma magana zai ci mai yiwa ma wani yana ta dage su a cikin ko wani ai ya dage ya ba da tsari yadda aka tsara ba matsala ko tuntuɓar harshe ba yi ko to saboda haka wani yana daga cikin abinda ayat take koya mu cewa suratari masu ƙoƙarin su rufe abinda suka yi na ba daidai ba dare sukan yi amfani da shi sannan bayan haka wannan ayat tana sanar da mu cewa ba duk alama ba ce da za a gani a tattare da mai yin wani abu ko da wanda ya yi wani abu ta zama hujja ko dalili da zai ƙarfafe shi a kan gaskiya tun daga kuka an zo an yi an da hawaye da zai sa a ji tausayi a tausasa wa wanda kishi amma kun ba a kan gaskiya a kai shi an fahimta ko? To da haka in ana neman abin da za a yi amfani da shi a rinjayar da daidai da gaskiya a hukunci to sai an nesa tunani sai an kai an kawo wajen hangen nesa a tantance abin da zai iya zama hujjar da ba za ta ƙaryata ko ta tunkuɗu ba sannan a yanke hukunci an fahimci wannan bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa qalu ya abana illa dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ma'anar wannan aya a taƙaice Allah yana cewa da mu qalu ya abana abin nufi ɗan uwan annabi yusuf suka kirayi babansu suna mai cewa kai babana inna dhahabna lakabik a tafiyan nan da muka yi da annabi mun tafi muna can muna yan tsere ko dai zama tseren yan gudu ni da kai aza wanda zai riga kai wasan saboda haka a ruga a tafi ko kuma yan tseren abinda ya shafi wato harbi koyan harbi a ja a gaya waye harbin ta yi kai guri kaza ko ya samu abin da ake so a sama to duk wani yana daga cikin salo-salo na wato tsere da ake yi a wannan lokaci na da ma yanzu wasu lokuta da ɓangaren tseren gudu ko tseren jifa da ake yi sai suke cewa to a daidai wannan lokaci wata rakna yusufa inda mata'i mun bar shi yusuf tunda shi ne ƙarami kuma ba kwamfuta a wajen kayayyakin mun bar shi ya kula mana da buzurinmu ɗan ruwanmu da muke amfani don sha ɗan abincinmu da za mu iya amfani da shi idan mun ji yunwa ƴan kayanmu da muke tare da su sai muka bar shi ya kula mana da su mu kuma mun ruga ana ta tsere a daidai wannan lokaci da muka bar shi wato ainihin kula mana da kayanmu da abubuwan amfaninmu ba mu bar shi na ɗan wani lokaci ba sai ban bar shi ba sai na ɗan wani lokaci kaɗan tunda an bar shi a gurin kula da kaya kaga za a tafi a bar shi za a shiga abin da ake yi a shagala da shi maganar da baba ya faɗa cewa baya so a shagala da shi har wani abu ya faru na cinyewar kura ko makamancin haka to amma me zai faru sai kura ta cin masa ko da ta rufe shi sai ta cinye shi amma fa mu mun san kai ba wanda za ka gaskata mini ko me gaskiya mu abin da ba ku yake cewa me ka za a aljihu baya juriya a ce a zace da shi ake so ake a gane yayi sata ya sa kaza a ji an fahimta ko saboda haka ai kai ba ma wanda za ka gaskata ba bane ko me gaskiya mu walau kunna sadi ko da daga gaskiya da duk abin da ku faɗa maka ba wani abin cewa da za a ji ba za ka gaskata ba to ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah ne girma ɗaukaka ita wannan aya ne girma yana sanar da mu ina labarta mana ina mana bayanin cewa ƴan uwan annabi ko da suka zo wajen baban farkon abin da suka fara gabatarwa a matsayin uzuri da hanzari shine abin da suka yi na ƙarya akan rasar da ɗan uwan wato ainihin annabi Yusuf na farko sun gabatar masa da wato cewar sai sun zo masa cikin dare a matsayin labara ko sannan kuma bayan haka sai suke nuna masa magana ta gaskiya shagala daga Yusuf ta faru yin wani abu da zai ɗauke mana hankali daga Yusuf ya faru da amma mu tausaya masa ba shi sabon fita ne ba a taɓa zuwa da shi sannan yaro sai muka ga cewa to maimakon aka yi cikin wahala shi ya kula mana kayan mu ya zauna a gurin kayan mu kuma muka tafi muna tsere mu kaji a ƙoƙarin mu da kamar da muka ja maka cewa za mu ba shi kulawa da ta dace ba za mu wahalar da shi ba mu masu ƙaunarsa ne saboda haka dan tausaya masa ma gurin kayan mu muka ce ya zauna kuma dudu da barin mu da shi ba wani ɗan lokaci aka ɗauka ba tsautsayi sai kura ta zo cikin masa saboda haka sun ba da uzuri da cewar maganar shagala daga Yusuf ta so amma shagalar nan ba da gangan aka yi ta tausaya masa aka yi aka ce kula da kaya su kuma ɗaukewar hankalin nan daga ƴan tseratin abin ya faru sai kura ta shambace su ta zo ta cinye musu mai gadi an fahimta ko to sannan bayan haka sai suke nuna cewar wato ainihin wannan kura da ta tashi ta cinye shi ta tas komai ta cinye tunda ba a zo wa baban annabi Yusuf da hannu ba ba dai ga irin yadda ya ga ta cin dabba ko an hada da kashi da nama an tauna za ku ga irin yadda yake ba kamar a ce an sa wani wata wuka an dace ba ne ko ba a zo masa da wato wani abu na wanda za su iya cewa ga shi a alamu na su kansu sun fafata da wannan kuran ko sun yi wani abu da yake nuna cewa ai har ma wani ka ga inda ta yage shi ko a ƙoƙarin sai ta ci annabi Yusuf duk dai ba wannan da za a iya gani amma dai ana gaya masa cewa kura dai ta ci ne ɗansa duka ɗansa duka ba ta bar komai ba sannan kuma bayan sun gabatar da wannan uzuri na cewar tausaya masa ne a ran kayansu da yake sun tafi suna wato ƴan tsere kura ta shammace su ta zo ta cinye su sai kuma aka dawo kan ceto kai ba ma mun san duk gaskiyar mu duk abin da za mu gaya maka ba za ka yarda da mu ba me yasa saboda tsananin ƙaunarka ga Yusuf saboda tsananin shiga damuwarka in Yusuf bai kusa da kai sannan kuma saboda motsin dama kana zargin mu tuhuman mu kake muna ga dama shi yasa dama can kake hana mu tafiya da Yusuf inda duk muka so tafiya dama mun ce ka kasa amince mana to wancan abin da yake tare da kai na dama ba ka yarda da wani shi ne yake mai da kai fa har yanzu an fahimta ko wai da haka za a kwakwafe shi a danne shi yadda cewar wannan abin da ya faru tsautsayi ne wani ayi wani aikakke daga Allah su fa ba su da laifi to sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu irin yadda mai laifi yake da kokari da ƙarfin hali na sai ya wanke kansa daga laifi an fahimta ko wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ko ɗabi'a ce ta wanda iba ya ce a koda yaushe ba duk wanda zai yi ba daidai bane zai fito iya gaskiya ga maka wannan abin daga shi ne kuma da kan aya dai shi ko bai daidai ba ba kowa bane mafi yawanci a cikin 188 kai 95 an gane ko cikin 100 a masu laifi sai ka ga yana kokarin yadda zai ya kare kansa daga laifin da to wannan halayya dabi'a ce ta dan adam tintin kashi mun ji ɗayan annabi Yusuf annabi Yaqub da suka wato ainihin salwantar da dan uwansu da jefa arija ga suna kokarin kare kansu da hujjoji na ƙarya da uzuri ba na gaskiya ba sannan wannan aya tana sanar da mu tana ƙaramu da tarihin tsere cewar ba tun yanzu ake da ɗaɗɗan abin an fahimta ko har lokacinsa annabi Yusuf ma an yi tsere an fahimta ko illa huwa tsari na addinin musulunci tsere yana da ƙa'ida kwasan tsere yana da tsari a musulunci ana yi ne a kan abin da kamar da manzo yake cewa babu tsere a musulunci sai a gudun doki ko na raƙumi ko jifa da kibiya ko mashi waɗannan an yadda a yi tsere a kansu don al'umma su samu gogewa da ƙwarewa ta sanin yadda za su yi amfani da waɗannan ababen hawa idan yaƙi ya zo ko su yi amfani da wannan ƙwarewar su ta iya harbi idan yaƙi ya zo don su amfani musulunci da musulunci to wannan shine abin da manzo ya faɗa a hadisi sai fatawa da wasu malamai suke cewa to in an kalli wannan abubuwan da aka faɗa wanda su ne ake amfani da su a matsayin makamin al'umma a wancan lokaci a yanzu da ake da makaman da ba irin su doki a ɗau takobi a yaƙi ba a sai dai misali abin da ya shafi igwa-igwa da nukiliya ko to in an yi ƴar tseren fasahar gano yadda za a amfani da wani makami ko aiwatar da shi yadda za a iya sarrafa shi ga mayaƙa a irin yanzu ba mu ne saboda yana ɗaukar ma'anar wancan abin da manzo ya faɗa an fahimta ko ni ba su yi ba su da inda an ce sai a doki sai abin sai mu zauna wasu zo su wuce ma irin waɗannan abubuwan ba haka ake sannan har wasu malaman sun yi fatawa da cewar haka tunda shi abin da ya shafi tseren gudu dan shi mutum islamuwa ce ƙarfi ko tseren abin hawan da ake iya fita haƙe da shi don a samu gogewa da ƙwarewa ta iya sarrafa shi ko amfani da makamin da ake iya amfani a ƙware a kansa don a samu damar don an fita haƙe za a yi da gogewa da ƙwarewa a ciki waɗannan abubuwan da aka faɗa ai ana faɗa su ne don amfanin musulunci da musulmi ko sai suka ce to shi kenan sai da magana ta sa a bayyanar da addini a ɗaukaka shi a kuma murƙushe ƙarnanci da ƙarna a nafasa su to har waye suka koma ɓangaren abin da ya shafi karatun alƙur'ani sai suke ba da fatawar cewa za a iya yin musabaka a cikin saboda a sa al'ummar musulmi su damu da ƙur'ani su fahimce shi da su karanta da shi sannan kuma in sun fahimce suka san shi akwai dama ta wani lokaci su yi amfani da shi su mai da martani ga wasu mutum su yi bayanin addini da kuma abin an fahimta ko to wasu malaman sun yi irin wannan ijtihadin suka fatawa cewa duk da a lokacin manzo bai ce za a iya musa ba a Qur'ani ba suna da za a iya duba da wannan an fahimta ko wasu kuma suka ce a kawai akwai Qur'ani dan Qur'ani waratilul Qur'ana tartila sannan afala yatadabbaruna al-Qur'an kitab anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wannan ba magana ba ta magana tsere ibada ce ka tsaya ko qur'ani ka iya shi ka aiwatar da abin da yake cikin sa ka isar da sako da shi an fahimta ko to saboda haka dai wannan aya tana sanar da mu tarihi na wato maganar tsere akwai ta tun dadewa ana tsakanin yara ko tsakanin manya a dangane da abin da ya shafi abubuwa da suke gudana na rayuwa sannan sai kuma wannan aya tana sanar da mu cewa ɗabi'ar mai ƙarya a duk abin da yake ƙoƙarin gabatarwa shi kansa zuciyarsa tana ba shi za a iya ƙarya da shi. Shi sa suka ce wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin, mun san ba za ka yi da mu ba duk gaskiyarmu, to ne ka bar yadda kuma duk gaskiyarmu. Saboda zuciyarku tana ba ku kuma ƙarya za ku faɗa, an fahimta ko? To irin wannan wanda ya fahimci irin waɗannan bayanan na Al-Qur'ani a yau da rayuwa take gudana, idan an zo ana mai da magana a gaban ku cikin sauƙi za ka rika fahimci irin waɗannan abubuwa. Shi yasa malamin makaranta samun irin a cikin al'umma sai an tura, saboda yana mu'amala da 'ya'yan gidaje rufu, ina mu'amala da mutane masu ɗabi'a daban-daban, saboda su musamman kuma a ce yara masu ƙarancin wato ainihin hankali da ƙuruciya a tare da su, saboda haka yanzu za a zo an kawo maka abu a gabanka sai ka rasa ina za ka samu makamar abu. Tansiri ne guda ɗaya wanda ya ce nasa yana shi nasa, wanda ya ce nasa da kilina shi ma wanda ya ce shi ma ai nasa da kilina, ya za a yi, ya za ka gane mai ƙarya a ciki, ya za ka gane mai gaskiya a ciki, an fahimta ko? To irin wannan sai ka nisa tunani ka yi ta dabaru, to kai yaushe ka zo da nasa, kai waye ya taimaka, yaushe kake me kana da wata alama duk sai kai ta fama uwa wace har ka samu amsar da. To haka manyan ma shi sa alƙali shi ma yake kaman malami, saboda shi ma a kawo masa shari'ar aure, a kawo masa ta rabon gado, a kawo masa ta kasuwanci, a kawo masa ta kaza, shi ma mu'amala ta mutanen daban-daban. Shi ma shi sa aka zo ana zuba magana tun karan farko ina kallon fuskar ka ina kallon da kake magana, kuma ina ganin me ina fahimtar me kake faɗa. To daga nan zai yi calculation shi ai wannan maganar nasa daga yadda ya fi su wata magana tana warware ta, ko akwai alamar rashin gaskiya, saboda yadda yake magana akwai rashin ƙarfin gwiwa, akwai ɗan kamar razami ko tsoro a cikin al'amarin. Wannan tsoron ko bai kamata a ce a haka a abubuwan da yake ƙoƙarin ya gabatar, in dai yana da hujja ji tsoro haka da kaza, to haka da tsoron shi. Bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
قال بل سولت لهم أنفسهم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
الله سبحانه وتعالى يجيب الشوى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. معنى رونا آية أتتشين ألا يكتشوا وجاءوا على قميصه بدم كذب بايا هككم أنقوا يوسف معنى أنقوا النبي يوسف عليه السلام سنكم ذو بابا دريغر يوسف أو كده جنين قريا a matsayin ƙarin hujja da dalili ga hujjar an zo ana kuka, ga hujjar riga da jini ga hujjar ba fa yadda za a yi da su ba ma an ɗauke su ana tuhumar, an fahimta ko? Ma'ana duk ka nato abubuwan tarawa a gabatarwa da magana, saboda haka suka zo da jini na ƙarya a jikin rigar Yusuf sai babansu ya fahimce su ya gane inda suka sa gaba nan take ba a je ko ina ba, magana kun zo min da daddare a banza, magana kun ce ba zan yadda da ku ba ina tuhuma ku a banza, magana gabatar min da riga da jini a jiki duk waɗannan a matsayin hujjoji ne ba hujjoji ba ne a gurina. Sai ya fahimce su ya gane su take sai ya ba su amsa qala bal sawwat lakum anfusukum amra, yace ku dai zuciyarku mai umarni da mummuna ta kawata muku mummuna abu, sawwat زينت وأحسنت أنفسكم زوجي ينقل ما سمو ممرنا متندى ممونا أيكي سند الله فلا ترأتك ينزكى تمت عليه أقول النفس الأمارة بالسوء ذات ردك يزوج واتو أمرتك من إتا لأيكة ممونا أقول النوامة واشتك يزرجين من إتا أكان ين أبن دبيدان شبا تو إتا النوامة يتك يتاك حوصيت تمتين أدوانا walloka shi kai kai wala ka iya abubuwa na kirki ba da wasu ke yi kai ma ka zama mutumin na kwarai kaza ko ila kai ila yin wannan abin da bai dace ba kai kaza kaza a ba ta mutum ce kawai doke shi kawai da an huta kana kai kaɗai za ku kana kana bari kana tar abin nan da an mutu sai duka ba to da zuciyarka tana kunduro to ita kudai kawai zuciyoyinku masu umarni da mummunan abu sun ƙayata muku wani abu mummuna wanda duk lalage fa da kuke na gabatar min da wani abu na fahimci inda aka sa gaba tunda ai ne ce ina tsoron kada kura ta cinye shi yanzu za ka mun da hujjar kura ta cinye shi kuma ko tunda na faɗi ina tsoron kada kura ta cinye shi to shikenan na faɗi hujjar da za mun da ita mun amfani da ita sai wanda ne kada a shagala da Yusuf ina tsoron kura ta cinye shi kuma sannan raina zai baci in ba tare da ni shine sai a ga mun cewa an san bacin rai zai sa ike ta sai a hujja da wannan ce mun ai wasa ne sai rake ta sa aka shagala daga shi ba na ci ka a shagala da shi ina tsoron kura ta cinye shi da mun cewa kura ta cinye shi tsoron kura ta cinye shi ta cinye shi kura ko dai tsoron kura ya muku wani abu kun yi to amma ni me ya kamace ni sai sai fa saburun jami abin da ya zance sai ni kyakkyawan hakuri a matsayina na wanda Allah ya iya raba na samu matsala ta tsaya iya cikin ƴaƴana wasu daga cikin ƴaƴana sun wani daga cikin ƴaƴana ta'addanci da rashin daidai saboda haka babu abin da ya kamace ni ne sai hakuri kyakkyawa والله المستعان الا كدي شيني ابن نيمان تيمكونا على ما تصفون اكن دوك wannan bayane da kuke sirfata akan duk wannan jawabai da kuke koro na Allah na dogara shi zai taimake ni akan wannan amma aikin gama ya gama ma'anar wannan ayat ta salo mai fadi ana sanar da mu cewa Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa ƴan uwan Annabi Yusuf sun take ƙaro wata dabara ƙari akan dabara kukan ƙarya da cewa sun san ba za a yadda da su ba da zuwa da riga wacce aka shafa mata jini ko aka zuba mata jini wanda yake na ƙarya dan su ɗauki wannan a matsayin wata shaida da za ta nuna gaskiyar abin da suke faɗa sannan aya tana sanar da mu saƙo na cewa mahaifin ƴan uwan Annabi Yusuf mutum ne wanda yake mai kaifin fahimta tuni ya fahimci ƙaryar abin da suke faɗa mai kuma a nan take ya sanar da su abin da ya kamace shi idan musiba ta same shi don ku musibar ta same shi so da aka yi biya musu tsohuwar shi ya ɗauki haƙuri haƙurin da babu raki a cikinsa babu kuma kai kukan Allah wajen wani sannan ina neman Allah ya taimake shi a kan haka wannan aya idan muka kalle ta suna koyar da mu abubuwa kamar haka na farko sanya mana bayani a kan nau'i daga nau'o'in fitinar ƴaƴa innama amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce dukiyoyinku da ƴaƴanku jarraba shi an jarrabe shi da san Yusuf an sa masa ƙauna an jarrabe shi da ƴaƴan da ba sa san Yusuf cikin ƴaƴansu an jarrabe shi nan jarraba su nan jarraba kangara ko wancan me nutsuwa ne in abi ya same shi zuwa yake fada baban kuma baban sai ba shawara ya aiki da ita wannan me gaba ne da matsala da dan uwansa kai ka ce ba dan uwansa bane kuma mai kokarin sai ya illata shi kuma duk ƴaƴansa an gane ko ayat take fito mana da irin abin da wancan ayat take gano cewa dukiyarmu da ƴaƴanmu kuma suna ci da gaba shi ga annabi Yusuf ya ga annabi Yaqub ya gani da naune jiyauni mu ma ana ga mana to mai hatara ni ilimi daga wannan abu idan haka ya faru da ƴaƴan annabi to ina ga ƴaƴan da ba na annabi sannan wannan ayat tana sanar da mu yadda annabin Allah annabi Yaqub yake da kaifin hankali da fahimta mai ƙarfin gaske ta gano al'amura yadda suke tafiya ya fahimci cewar ƴaƴansa ƙarya suka shirya masa abubuwan da suka gabatar musu a matsayin hujja da shaida da dalilai ba dalili ba ne saboda haka ya fahimci inda aka sa su an fahimta ko sannan bayan haka wannan aya ta sanar da mu yadda ya kamata musulmi ya fuskanci jarrabar da Allah ya yi idan Allah ya jarrabe ka ana buƙatar ka fuskanci wannan jarrabar da yin haƙuri kyakkyawan haƙuri da kuma neman taimakon Allah a kan abin da ya jarrabe ka ci shi ne abin da annabi Yaqub ya yi malamai suke cewa kyakkyawan haƙuri shi ne haƙurin da ake yinsa lokacin da ida ce a daidai lokacin da kake tsaka da fuskantar jarraba ka yi haƙuri ɗaya ke sannan kuma ka koma ga Allah ka yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka bar addu'a da manzo ya faɗa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha to duk jarraba ta same ka iya bin ƙarfin zuciyarka ka danne a lokacin ka kuma koma ga Allah ka nuna cewa ka san da shi ne mai ɗora shi ya ɗoro maka sannan kuma ka kame daga faɗar abin da zai nuna ko kawarka da rakinka ko kai ƙara Allah a kan abu an fahimta ko sannan bayan haka kuma ka faɗi abin da zai yardar da Ubangiji ce wanda yi Allah ka taimake ni in iya bin ƙarfin zuciyata wajen danne wannan da dangana da abin da ka ɗoro ai magana ce ta yarda da Ubangiji an fahimta ko cewar haƙuri kyakkyawa ya kama ni ya kamace ni shi ne abin da zan yi shi kuma ɗau'a ne wannan yana nuna wato ne ya ɗauki salo na wato bin al'amura yadda aka tsara wa musulmi haka ma Allah yake wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabil alladhina idha asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun to wannan shine tsarin da ake buƙatar musulmi ya kasance a cikin idan wata jarraba ta fuskanci ƴaƴa kuma ni'ima ce ƴaƴa ku tuna shi bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya Allah subhanahu wata'ala ishi game da wato an bata mana cewa waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'a wallahu alimun bima ya'malun ma'anar wannan aya a takaice waja'at sayyarat fatam sai wasu jama'a kamar tafiya suka so jittawa ta inda annabi Yusuf yake cikin rijiya hanya ta biyo da su a matsayinsu na matafiya fa arsalu walidahum sai suka aika wanda zai nemo musu ruwa mai ɗebo musu ruwa kun an ce warid wanda ya tafi inda ruwa yake don neman ruwa fa arsalu walidahum sai suka aika wani wanda zai samo musu ruwa da suka aika shi fa adla darwa ko da ya zo sai ya zara gugansa cikin rijiya don fatan ya ɗebo ruwa قال يا بشرى هذا غلام دجاو واسي غيرو مقالي اجيكين ايجيا كوبو با سيسي يا جماعة البشر ابن البشر غيرو من نمر ويا ساموتا هو؟
نعم
سورا كا اندي هبو غن نياتكا شكري جن نيات الميا زي تفوت الله كما قاي اكاروانا زاماتا ريبا بيو an fahimta ko ala ya bushira hada ku yace abin albishi ga yaro to wannan abu da ya faru ake cewa asarruhu bi ba da wannan mai ɗebo ruwa da abokan tafiyarsa sai suka wato ainihin sirran suka rufe batun yadda aka yi aka sami Yusuf suka ɗauke shi a matsayin kadara ai inda suka je ɗebo ruwa ne aka ba su wannan aka ce a siyar tallau aka ba su na in an je misira a sayar da yaran nan tun da gurin wucewarsu ne in sun dawo daren a karɓi kuɗin an fahimta ku saboda haka maganar ma a zo ana tunanin wannan yaron sun zo shi aka yi ai ya kamata a yi cigiya saboda da ba abu da suke kusa da gurin ko yaron nan ne ya zo ɗibar ruwa bugayarin da ya yi ya fada kaza kaza tun ko ko bai san da rijiyar ko ko garin wasa ya fada du wannan maganar ma kan ma a zo ana yin ta yaro dai kadara ce an bayar a cikin shi wallahu alimun bima ya'lam Allah cikakken masani ne da abin da suke aikatawa da yi da su ɗan kumansa da suka yi abin da suka yi da abin da waɗannan yi suke Allah ya san komai an rufu dai wanda za a rufu amma ba za a rufu Allah an fahimta ku ma'anar wannan aya ta kulo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya mai girma yana labarta mana cewa lokacin da Allah ya nufi fitowar Yusuf daga cikin rijiya zamansa a ciki ya ƙare sai ya hukunta gittawar wato matafiya ta gurin rijiyar a kan hanyar da suna so su je masa kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa musu buƙatar ruwa tunda da suna da ruwa a tare da su ko ba su da bukata sai su ji amma saboda ya yi nufin fito da annabi Yusuf daga cikin rijiya sai ya biyo da su ta nan kuma ya sa musu bukatar neman ruwa shi ne saƙon da aya take faɗa mana shirga hanyar da Allah subhanahu wata'ala ga sanadin da Allah subhanahu wata'ala ya samar don fito da bawansa Yusuf daga cikin rijiya an fahimta ko ko da kuka dauka cewa shi kenan ko ai labarin yake baka ko dan sai wato kai ka ce film din da aka tsara ne aka gida sai aka ko dan sai wato ai sai wasu matafiya suka zo sai suka zura guga sai suka ga a'a ana ga maka Allah la lokacin fito da Yusuf da gareji ya yayi sai ya sa bukata ga wasu daga cikin bayansa ta biyo da su ta gurin rijiya a ta dalilin haka a fito masa da bawan sa shine abinda Allah yake faɗa mana amma an rubuta wannan aya ta nome fa sannan bayan haka banda wannan tausayawa ta Ubangiji da kawo ƙarshen fitowar annabi Yusuf daga cikin rijiya sai Allah yake ce mana bayani cewa wanda ya fito da shi daga cikin rijiya ya rufe al'amarin yadda ya tsinkayi ko ya iya cimma samun Yusuf ya ji ƙunƙune al'amarin shi ma ya rufe batun yadda islamu annabi musu ya je farin ciki da munna san da ya ganshi dafa a jikin wato guga da igiyar da ya jawo ruwa bayan wannan murna da farin ciki sai kuma ya za a kubata da wannan yaran ba a zo an yi dandazo an yi tarayya da ni a kansa ba a aidar da tsebo ruwa ɗan gurin tsebo ruwa aka samu suka ce ga wannan an je masar a sayar muku sai da maganar nan ta wannan wato ainihin yaro harka ce ta ƙaruwa na sake sabuwa dama mun kasuwanci matalci ne an fahimta ko to wannan ma ana faɗa mana cewar yadda wato ainihin suka maida ɗan adam ƴantacce suke so su maida shi bawa kadara tayar to shine malamin Muhammad al-Tahir ibn Ashur Allah ya jikarsa da rahama a ƙarƙashin wannan aya daidai wannan gaba sai yake cewa wannan abin da ya faru na waɗannan matafiya da suke ƙoƙarin mayar da annabi Yusuf kadara tayarwa alamu ne na rashin addininsu ba sa san addini na ƙwarai shi sa suka yi halayya irin ta jahilan da suka jahilci addini sannan yake cewa in kuma suna da ilimin addini to ina nuni a kan cewa ba masu aiki da addininsu ba ƴan san zuciya ne sun jingina abin da suka san na addini sun yi san zuciya ganin cewar a nan inda suke ba garinsu ba ne ba wani ne wanda ya san su akan addinin nan ya san su a nan ba bare ya ce ya aka yi suka yi haka to wannan wata jarraba ce ta daban Allah ya sake saukar da ita ga annabi Yusuf ko an fita daga jarraba ta farko an fada ta biyu wannan yake nuna maka idan ubangiji ya so kai bawa zuwa ga wani mataki na ɗaukaka da daraja to yakan biyo da shi ta wasu gadoji ko ka ce wasu surkuki shiga ya fita kafin ya kai ga wannan nasara ko kuma matsayin da za a yi saboda haka jarraba tana rika ɗaukaka haka ba shi kisa sai an sha wuya akan sha daɗi irin wannan aka kalla ake faɗa an fahimta ko saboda haka kafin ubangiji shi ga annabi yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusuf min duk ba wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya jarrabe shi daga wannan jarraba a faɗa wani daga wannan a faɗa wani an fita daga wannan an sake faɗa to ana nufinsa da alkhairi sai Allah ya kashe wannan ayar cewar to fa yana sanar da halin da ake ci ya san halin da annabi yusuf ya shiga kuma ya san wanda ya faɗa yanzu ya san abin da ƴan uwan yusuf suka yi wa yusuf da kuma ya san abin da yanzu matafiya suka yi wa yusuf cikakken masani ne da duk waɗannan abubuwan suke faruwa sai abin da ayat take koyar da mu ayat tana koyar da mu cewa idan Allah ya yi nufin wani al'amari to yakan sauƙaƙa dalilan faruwa shi yasa da ya so fito da annabi yusuf da garija sai ya sa sanadiyyar da wanda za su zo buƙata kowa su biyo ta nan su fito da shi in Allah ya yi nufin abu sai ya sauƙaƙa hanyar cimmasa sai ya sauƙaƙa dalilan faruwa sannan aya tana mana bayani akan halayyar mutane akan ƴaƴan da ba nasu ba wannan matafiyan da aka koya wani je ɗebo ruwa daga cikinsu sai karo da tsintar ko kuma jawo Yusuf daga cikin rijiya idan ɗan da ya haifa ne ba zai ce ya samu kadarar siyarwa ba idan ɗansa ne ya faɗa rijiya wasu suka tsince shi ba zai mata daɗi a ce sun mai da ɗansa kadarar siyarwa to ta'adar mai da ɗan wani ba komai ba ba yau aka fara an fahimci wannan haka kuma yanzu mutane galibi ɗansu ne kawai ɗan da ba nasu ba ba tare to wannan ba halayya ba ce ba ba san mai addini da sanin ya kamata da irin wannan sannan aya tana sanar da mu tabbacin ilimin Allah subhanahu wata'ala da abin da bayan su ke aikata kowanne abin da yake Allah yana sanar da abin da yake kuma yana ganin آية ترشيد الله سبحانه وتعالى
وشرعوا في الثاني من المطر
Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa cewa wa sharawhu bi thamanin baqi darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin. Ma'anar wannan aya a takaice, wa sharawhu bi thamanin baqi, Allah ya ce sai wannan wanda ya jawo annabi Yusuf daga cikin rijiya da shi da abokan tafiyarsa da ke tare da shi suka sayar da Yusuf da wasu ɗan kuɗi kaɗan, bi thamanin, da wani farashi baqin sauyayye ɗan kaɗan mara ƙima, an gane ko, ma'duda, wanda suke da ƙarfin aƙirge nan take masu sauƙin ƙirga, in kuɗi suka yi yawa ba su da sauƙin ƙirga, ko na takarda ne balle suna ci na ƙwandana, an fahimta ko, ba su da sauƙi, za ka yi kai ka gaji ana cewa wannan wanda ba ƙirga ba shi ne, iya wanda ba ƙirga ma yanzu, wanda ba ƙirga ba kuma wanda ba ƙirga ba, sai ka ji ka sani, sai kana dangwalo kana yi cikin tara sai ka ji ka gaji, ko? To amma abin da kawai ka ɗaya biyu uku huɗu biyar an gama, to da kuka suka sai da shi da wani farashi ɗan ƙanƙani sauyayye da rahima ma'duda. ‘Yan wasu dirhamomi ne ke da tsofaffi, me yasa suka yi haka? Wa kanu fihi min az-zahidin, dalilin haka sun kasance masu kwaɗayin saurin rabuwa ne, saboda ba ta hanya ta ƙwarai suka taho da shi, ba da kyakkyawan manufa suka mu'amalance shi ba, an fahimta ko, sai suka zama masu wato ƙyamarsa, masu son saurin rabuwa da shi, in an ce zahiri abinda ba ka ƙaunarsa ba ka san sa, an fahimta ko, sai suka zama suka nuna ba ka san ci gaba da zama da shi, saboda karkata shi iyayensu su gan su, su gan shi a hannunsu, a za su a kun ga ashe ganin da suka ɗauke Yusuf ko, mun ga Yusuf a gurin wasu mutane ko wani abin da ya kama da kaf, kuma a zo ana magana cewa abin da suka harana su samu kuɗi da shi ba su samu ba, in ka tashi cewa za ki an ga yaro a ga wajen wani abin magana shi kuma za su kwashi kansu ko me zai biyo baya ko, to da kuma in ya bar hannunsu ma baya hannunsu duk ma abin da zai faru ya je ya faru, to shi ne abin da ake ke bayani. Amma a wannan aya ta zama mai faɗi, Allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya mai girma, ina labarta mana mummunar mu'amalar waɗannan matafiya a alaƙar su da annabi Yusuf, cewar ba alaƙa ba ce mai kyau su ma suka yi, kamar yadda ‘yan uwansa ba su yi alaƙa mai kyau da shi, to da ka ya fita daga matsala ya faɗa wa, ya fita daga jarraba ya shiga wa, sannan har wa yau daga cikin abin da aya take faɗa mana na mummunar mu'amalarsu da shi, sai da shi da suka yi da ɗan kuɗi kaɗan, sun ɗauke shi kamar kadara, alhali ɗa ne ‘yantacce, suka wato sai da shi irin sayarwar da ake wa bawa, bawan ma mara ƙima, ko suka sai da shi irin yadda ake sai da dabba, dabban ma wacce ba ta da daraja, an fahimta ko, me ya jawo haka? Saboda dama ba sa sanya yawanzu idan ya kasance tare da su, saboda ba su kyautata mu'amala da shi ba, ba kuma ta salon da ya dace su zama a hannunsu, ku sai abin da wannan aya take koyar da mu, wannan aya tana sanar da mu mummunar mu'amalar wanda ya jahilci addini, in aka ce da kai mutum bai da masaniya ta addini, wahayi daga Allah da yake haskawa bawa rayuwa, to za ku ga abubuwa na ban mamaki, da kuma mu'amala da masu son zuciya za ka wahala, su wahalar da kansu suke da son zuciya, kuma wahalar da wanda suke da rike shi, domin son zuciyarsu ne ya sa suka ɗauki Yusuf a matsayin kadarar sayar, in ku ba son zuciya ba to ƙarancin saninsu da addini jahilci ya kai su ga halaka, ƙari akan wasu suke ciki, ko kuma san zuciya aka su halaka kaji a san wasu suke shi san zuciya. Sannan wannan aya ta ne mana bayani na wato ainihin irin yadda wasu daga cikin jama'a suke a lokacin rayuwar annabi Yaqub, lokacin rayuwar annabi Yusuf, cewar akwai waɗanda suke da halayya ta mai da ƴaƴan mutane bayi ba ta hanyar tilashi, ta mai da ɗa mai ƴanci bawa, ta sayar da ɗa da yake da ƙimar da kawo ta dabba ko kadara. To wannan shi ne irin saƙon da wasu wannan ayoyi da muka da ba mu kuma da abin da suka ilmantar da mu, abin da muka ji da Allah ba mu na dasa kuskure kuma Allah ya yi. Alaikum salam. Alkhair abin da ake nufi da shi da waƙai, albighal abin da ake nufi da shi alfadarai, da yawa na alfadari wancan kuma da yawa na doki, alkhaila walbighala Allah yake da waƙai da alfadarai, walhamir da jakuna, da Allah ya halicce su daga cikin hikimar halittar su da tarkabuha wa zina, don ku hau su je ku biya buƙatunku ne yau da kullum. An gane a hau jakin ka je da za ka akan kari fiye da a ce ka tafi a ƙafa a huce da yako a ce ka tafi kana gumi, sai dai shi jakin wahala amma kai kana huce kana gumi, ko shi dokin shawuya amma kai kana sai kana huce kana gumi, ko shi alfadarin shi ke ta wahala amma kai kana zaune kana huce. Wazina wani lokaci kuma don ku yi ado da su, za ka an ci kwalliya an wadoki kwalliya an hau an taho ana tafiya tinkis-tinkis-tinkis, ana jin cewa ana da wani abin da ba kowa yake da shi ba, shi ma kansa jaki ne, jaki wani lokaci ba gona za shi ba, ba kaya ɓura jakin ba, haka nan shi kwallensa ya hau jakinsa a shiga gari kamar kai ne ka hau mota kuma ka shiga gari, za a ɗan dai inda su ba so suke a ɗan yan tsayayya ko kuma abin da so a shakata a dawo, su ne lokacin bambalasta an gane ko da tarka buha wa zina, shi dan ku hau wa ya kulku ma la ta'lam, kuma Allah zai halitta su abubuwan ma da ba ku sani ba, ba sai manzo ba sa na an halitta mu da su mota su babur su jirgin ruwa na ƙasa ko na sama, nan ga ka dan ma kuma zuwa ce ai ba ma sai ka je airport a gidan sama ko za zuwa cikin kinka. Eh Allah ya tsara da shi kace ya kware da azumi mutum haka ita mutumin da yana azumi yana cikin magana sai ya kware sai ya kurɓi ruwa, idan kurɓar ruwan da ɗi ya manta azumi ya shi suke ga cewar wannan kurɓar ruwan da sun kuɗa masa abinda ya tsaya masa a maƙoshi ya zama sanadiyar shaƙewar, to hukuncinsa hukuncin wanda ya manta ya sha ruwa. Amma in ya san cewar yana azumi ya tuna amma kuma saboda ya kware yana ga cewar bari ya maza ya maganin kware wannan da wuri ka a ɗau lokaci mai tsawo ya sha ruwa sai ya karya azumi. To da in ya hakuri ubangiji ne da rabe shi da wannan kwarewa zai kawo faɗawar abin har kuma ya ƙara ta azumi, an fahimta ko? Sai in abin ya ci tura an kai ga ana ciruwa na fa shakuwan nan da kuma shaƙe wannan fata yau kafa a rasa shi, to wani ya zama lallai ya shawo abu magana shi ta ana so a shawo maganin ciwon ya tashi daga maganar wanda zai wa shari'a ganganci ko wani abin da ya kamata, an koma maganar mara lafiya da a shari'a ta ce ya ci ya sha ya rama wani zai an fahimta ko? Kalabu kace wayar yaka auren yaka auren yaka yace ya halatta mutumin da aka san dan duba ne ko boka mutum ya auren masa da yarsa haramun haramun nan shine aurawa boka ko dan duba da su inda Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr annabi Sulaiman da irayuwarsa yi bulkin da yi bai kafarta ba dan da zo da tsarin kafirci kuman zo ne ba sai dai shaytanu su suka kafarta me da kafarta su yu'allimuna an-nas as-sihr suna sanar da mutane tsari sai Allah da kansa ido da cewa tsari kafirci to da ka wanda yake yin sa daukan ya a bashi kamar ka aurawa da kafiri dani saboda kafirin shi inda mutum zai tsafi su magana cika ai hannun ne za ai nesa da kwarwa a cikin to da ka ba zai ba Allah ya hada ku walakin ku fil mushrikina hatta an gane ko kada aurawa da mutum da aka san arin ne yare Allah ya hana sannan kuma a dangane da abin da ya shafi tsari na auratayya a musulunci ita wacce za a aurar din bayan tana da haƙƙi akan mahaifinta na cewa duk abin da zai cutar da ita sadar kai ta gashi an fahimta ko sannan kuma a tsari na addinin musulunci kai musulmi duk abin da za ka addinin ka yana kan gaba addinin ka shine akan gaba addinin ƴaƴanka shine akan gaba to da haka duk wani abin duniya na a ce ina da in aka aure shi za a ci a sha a fanta ma mutum ne mai sakin hannu don wasu abin da yake halaka ki ga yadda zaki sha a kuce mu ma mu huta kai ku huta mu mu huta to wannan halaka ce ba hutu a cikin saba wa Allah dan za a samu duniya Allah ya kiyaye لا لا أزم أنت أي دمة من حيلة وتتكي إيه ين أزمي في تسنى لذا شكو أن الله يكي شوى لسوسي أو سفوانا كندا saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da mu'adha take tambayar wato ainihin Aisha me yasa aka ce matan da suke jinin al'ada sirama azin amma kasirama sallah sai mata haka aka umarce ni ko ku ce ma ya haruriya ce kamar yanzu ne ka ce ko ke ma ɗan tsina ce an gane ku ta ce a tambaya ce a addini kawai neman sani ce to haka aka umarce mu manzon Allah da aka aiko shi haka ya faɗa mana Allah ya dora mana mu rama masa azumin mukan da muka sha idan muna jinin al'ada ko jinin haihuwa amma kada mu rama sallah sai ta antarce mu to da cikin wacce take jinin al'ada jinin al'ada isa mai ta aka ce haramun ne azumin kana jinin al'ada wasu take yin azumi ce su za ta bari sai bayan ta samu tsarki bayan sallar karama in ku a'a ba wacce za ta iya yin azumi ba ce sakamakon ciwo an gane ku ko wani dalili zai sa wata ba ta iya azumin ba to kuma ya zama to ciyarwar ciyarwa ce a kan to yadda wanda yake namiji da baya cikin al'ada zai ciyar da duk azumin da zai ba haka ita da take yin jinin al'ada amma ta samu kanta wasu ba ta iya azumi ba shi ba ita ma duk azumin da ba ta yi shi ba za ta ci in duka watan ne ba ta yi ba da wanda ta yi jini a cikinsu da wanda ba ta yi jini a cikinsu ba za ta ci saboda ba ai wanda aka yi jini a cikinsu inda tana jini tana da ikon yi za ka rama su an fahimta ku Allah ya samu da shi abinda ya kamata dama ga wanda ya san ciyarwa ce a kansa sanda duk aka kai azumin ka dauki haƙƙin na ranar ka baya saboda gobe ka tabbatin za ka kai an fahimta ku saboda haka yau ya tabbata ban yi azumin nan ko ba na cikin wanda za su ce ina cikin wanda shari'a ta min dama ta ciya to tunda na kai da Allah wani a wurin mun fara ni ka gidanka na marayu ne ta ba mu bukatun ne ka samu wata za su yi amfani da ita ko buɗe bakin gobe ko kuma sabuwar sai ka kai an gama ne gobe ma haka, jibi ma haka, an fahimta. Sau da haka in ka ce ya bari ka bari fiye da sai bayan sallah, kai da kake cikin matsalar ka sallah ita kai ka fi kowa sallah, kuma bayan sallah ba manke ana gamawa ba da kama za a yi sallah ba. Ga sallah ta zo ranar sallah ta ma ba za a yi sallah ba. Kai ba ka san haka. To in ba wanda ya san wannan matsalar ta haka ba sai ka tafi da bashiya. Allah ya sa mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.